ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 Hijriya, wanda ya dace da 28 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya, za mu dora kai inda muka tsaya a tafsirin na Al-Qur'ani mai girma a cikin suratu Al-Ahzab, a wannan gari na Kumo, akwai local government a Masjid Al-Ansar. Insha Allah wa ana masu a karanta mana ayan nan da muka tsaya a kan tijjiya, ud'uhum bi abaihim huwa aqsatu inda Allah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما.
الله يجي ادعوهم لآبائهم كراسو دسونا إيا ينسو هو أقصت عند الله شيني في آدلشي أوجر الله. فإن لم تعلموا آباءهم idan ba ku san iyayensu ba, to fa ikhwanukum fi din wa mawalikum, ayyan wanku ne a addini kuma bayinku ne. Wannan ayar wato abinda take nufi shine tana soke wannan tunani na kiran wani da sunan uban da ba nasa ba, kamar yadda muka yi bayani a jiya. Da yaro da yake gidan manzon Allah ana ce da shi Zaid bin Muhammad, mai suna Zaid bin Haritha, Allah da ya saukar da wannan aya, sahabbai suka ce da mun kasance muna cewa Zaid bin Haritha Zaid ibn Muhammad, kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ruwaito, amma saukan wannan aya muka canja muka rinka kiransa Zaid bin Haritha. Aka canja wannan tunani na ka kira wani da sunan da ba uban shi ya haife shi ba, saboda idan ka ce wane ɗanka ne ko aka kira shi da sunan da ba na baban shi ba, to duk hukuncin faɗa ya hau kansa, ba za ka auri matarsa ba, da zai auri taka ba, ba yanda za a yi ɗa ya auri matar ubansa, ba yanda za a yi uba ya auri matar ɗansa ko da ya sake ta ko ya mutu. To dan Allah ya rushe wannan tunani cewa lallai Zaid ibn Haritha ba Zaid ibn Muhammad bane, sai Allah ya daura auren Zaid a matar Zaid Zainab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga da a ce ɗansa ne na hakika, to ba yanda za a yi annabi ya auri matarsa, kamar yadda kai uba ba za ka taba auren matar ɗanka dan ya sake ta ba. Don haka Allah ya shar'anta annabi ya auri matar Zainab binti Jahash, kuma ya ce likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadu minhunna watara. Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hukunci kuma haka abin da ya tabbata. Allah ya nuna mana cewa ɗanka na cikinka da ka haifa shi ne kawai haram. Wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. Kaga ɗanka na cikinka shi ne babu aure tsakaninka da matarsa, ko kuma shi ya auri kishiyar uwarsa, ba zai taɓa yiwuwa ba. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kar ku yadda ku auri abinda iyayenku maza suka aura na mata, Allah ya hana. Duk yanda wani ya ga yake sha'awar matan babansa kishiyar uwarsa, to haramun ne ya auri matan babansa, tunda dai ubansa ya riga ya aure ta. Amma ana iya shiga neman aure a tare, uba ya ga budurwa yana so, kai ma ka gani kana so ku je ku buga wanda aka bi ƙarfinsa a kadi. Wannan duk wanda ya je ya kada ubansa a neman aure, to wannan dai ni ba ruwa na shi dai ya je. Ina fata ana fahimta. A neman aure na ce, amma inda ya riga ya aure ta zance ya riga ya gani. Ina fata ana fahimta. To akwai wani abu mai muhimmanci shi kuma da muna yinsa amma ba laifi ba ne. Kamar kawai ka gada ba ɗanka ba ne ka ce ya kai ɗana zo mana. Kai ɗana zo, ke ya ta zo, ai muna faɗa. Kai ɗana yaka, kai zo ya ta zo, wannan babu laifi a shari'a. Ai kawai saboda kana ganin na haife ka, ni kamar ubanka nake zo, wannan ba laifi ba ne. An fahimci wannan? Ko ka ga wata mace yarinya ƙarama ka ce ke ya ta zo mana, wannan duk ba laifi ba ne. Shi ne da'watul ghairi ibnan ala sabilit takrimi kenan wa tahbib, wannan babu laifi a shari'a. Baya cikin abin da shari'a ta ainihin wato hana. To akwai kuma al-ibnu min ar-radha'a, wanda ya zama ɗanka ta hanyar shayarwa, to wannan ana masa hukunci bi manzilati a ibnu sulb. Kamar yaya ɗan da ya sha nono, ɗan da ya sha nono da ɗanka ya sha nonon wato uwarsu kenan, wannan shi ma sunansa wato ɗa ne a gare ka, tunda sun sha nono ne da me tare da ɗanka. Dan manzo Allah ce harimu min ar-radha'ati ma yuharramu min an-nasabi, shayarwa tana haramtawa, ko kuma ku haramta ta dalilin shayarwa irin abin da yake haramta na dangantaka. Bari in ƙara bayani. Kai ne aka haife ka, sai aka kai ka cilo, wata tsohuwa za ta shayar da kai, sai aka daɗa haifan wata yarinya sa'arka ba dangantaka tsakaninku, sai ita ma aka kai ta cilo, sai kuka haɗu, wata tsohuwa guda ɗaya ko wata mata guda ɗaya ta ba ku nono kuka sha da kai da wannan yarinyar. Kaga a nan cikin garin kumo, wata daban, ubanta daban, kai ma naka daban. Zai iya yiwuwa in kun girma ku yi aure a tsakaninku, ko ƴaƴanku su yi aure tsakani. To amma tunda wata dattijuwa mata ta shayar da ku, kun sha nono, shikenan kun rikide, kun zama kamar uwarku ɗaya. Duk matar da ta shayar da ƴaƴa guda biyu nono, ko da iyayensu daban-daban mata, to waɗannan ƴaƴa sun zama ƴan uwa har abada, ba aure tsakaninsu da ƴaƴansu. Wata rana wata mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga wani gida, kawai sai ta je ta ga wani yaro matashi ya yi aure sabon amarya, da yan amaryarsa suna ta buga angwanci. Sai ta kama baki ta ce, kai aure kuka yi? Suka ce eh. Sai ta ce, to ai na shayar da ku. Miji ya yi ta musawa ta ce, na ba shayar da ku, na shayar da kai lokaci kaza, ke ma na shayar da ke. kuma kun san hukuncin shari'a in dai kun hadu kun sha nono amma ma dai ko dai ya sha ya ba wa daya to haramun ne aure tsakanin ku kamar kuna uwa dai uba dai ne bawan Allah an goye tashi ransa a bace amarya tana cikin fushi tace tsohon wannan ta yanka musu suna zaman zaman su sai suka kai kara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaga muna zaman zaman mun ya wuri kawai wannan tsohuwar ta zo ta ce wai ta shayar da mu manzo Allah ce kaifa wa qad za'amat yaya zan yi bayan ta riga ta ce ta shayar da ku ku raba aure babu aure tsakanin ku haka suka rabu suna hawaye wannan ya zama nikahu shubhatin kenan aure ne na shubha ko da an samu yaya sun zama na shubha aure babu har abada daga nan nake so ku gane kuskuren da iyaye mata suke kulun da yaro ya zo bako ko gidan biki yana kuka idan wata tana shayar da wani danta wataƙila uwar ta shiga wanka wataƙila uwar ta je tana liƙi ana biki wataƙila kaza kulun sai wata mata sai ta ɗauki wani jariri ko sai ta bashi nono sai ɗauka ya sha akwai hadari in dai ya sha nononta sha sau uku don hadisin la tahrimul masrata wala almasratani in dai ya sha ya sake to da shi da ƴaƴanta babu aure har abada kamar yadda mutum bai zai auri yayarsa ba addarsa kuma mutum bai zai auri ƙanwarsa ba to haka ita ma wannan mata wannan yarinya da aka shayar da ita da waɗannan ƴaƴan wannan mata haramci ya shiga tsakaninsu sannan mijinta bai isa ya auri wannan ƴar ba me yasa saboda matarka ta shayar da ita ko ƴarta ai ba za ka auri jikarka ba to shine hadarin haka kurin ba lissafi ba ka'ida mace ta rinka daukan nononta tana bawa kowane da wannan akwai hadari kuskure ne ina fata ana fahimta to wannan hukuncin shine jiya ba mun faɗe shi ba yanzu muka ƙarisa Allah tabaraka wa ta'ala ya dade yin bayani ya ce ku maida dangantakan kowa zuwa ga ma'aikin shi a shi ya fi in an sani amma idan ba a sani ba to fahim ikhwanukum fi dini yan uwanku ne a addini kuma mawalikum ne ma'ana kamar ku iyayen gidansu ne bayi ne kuka zama iyayen gidansu saboda babu dangantaka ba a san waye ubansu ba to sai dai ku ce ƴan uwanku akhi wa maulaya kenan ya kai dan uwana ya kai maulana wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita daga makka a umratul qada sai ƴan gidan sayyidina hamza ta bi shi ina so ku ji wannan kissa sosai annabi ne ya fita makka a wata umra da ake ce ta umratul qada'i sai ƴar sayyidina hamza kun san tsakanin annabi da hamza menene hamza baffa yake ga manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam to sai ƴar hamza sai ta bi su Allah ya yarda da ita tana kira tana ya am manzo Allah ya kama ta ayu Ali bin Abi Talib sai dauki yarinyar ya rike ta sai ya ce nana Fatima matar Aliyu nana Fatima yar gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace ke Fatima rike min yarinyar nan wannan yake nuna miji ya halatta ya dauko diya ko ya dauko da a wani wuri ya bawa matar sai ce ta rike masa ta kula da ita ra zo ai ta bala'i ni wallahi za ka zo ka dora min nauyi ni ban haifa ba a zo a dora min wahala yanzu rike dan wani a wannan zamani ai wahala ce dan Allah ni dan Allah kar ka zo ka raba zumuncin mu game da idarin yannan gidan danginta gidan iyayenta abinda mata suke kenan yau su hana zumunci ka zo ka dauki ya za ka rike ko da matar ka ta kane kane tafi ka mulki a gidanka baka isa ka kawo wani gidanka ba ita ba ta yadda da kowa ba sai danta da ta haifa ya kamata mata su ji tsoron Allah, ya kamata su kiyaye. Ali bin Abi Talib ce Fatima rike ta dunaki ibnatu ammiki, dauki yar gidan bakkanki ne wannan. Fatima ta dauke ta, a'a sai ga Zaid bin Ja'far sai ya kama jayayya da shi da Aliyu akan wannan yarinya, wai waye yakan ya kamata ya dauka. Aliyu ibnu Abi Talib shi zai rike yarinyar, yafi kamata koko Zaidu ibnu Ja'far, Ja'far dan uwan Aliyu ibnu Abi Talib, to akwai ɗansa Ja'far, wato akwai shi yawa yawa, to shi wannan Ja'far din shi yanzu shine yake jayayya da Aliyu akan ya bashi wannan yarinyar yar gidan sayyidina Hamza. Kowa ya bada hujjarsa, ni bazan baka ba ni zan rike, ni bazan baka ba ni zan rike. Aliyu yace ana haƙu biya, ni na fitan tantar na rike wannan yarinya. Yace hiya ibnatu ammi, yar gidan bafana ne. Zaid yace to ni kuma yar gidan dan uwana ne, hiya ibnatu akhi. Kukula idan kai kana gadarar yar gidan baffanka ne, to ni kuma ina gadarar yar dan uwana ne. Ina so jama'a ku gane, rikici ne ya barke da mutane guda biyu. Wannan yana so ya rike yarinyar saboda gadarar yar baffansa ne, shi kuma wannan shi ma yana gadarar shi zai rike saboda yana ganin yar dan uwansa ne. Ja'far ibn Abi Talib yace ibnatu ammi wa khalatuha tafi, ha yar gidan bafana ne, sannan kuma ina auren innatta, to innar yarinyar ma ni matata ce. Wace ce innar yarinyar? Ita ce Asma'u bintu Umais. Asma'u bintu Umais ita ce innar wannan yarinyar yar gidan sayyidina Hamza. Haka zo gurin manzon Allah kaka ana ta jahiliya, kowa yace shi zai dauka. Manzon Allah yace kun ga ai tunda akwai innarta a gidan wani, to ku dauki yarinya ku bayar da ita inda innarta take, saboda al-khalatu bi manzilati al-umm, ai inna ai kamar uwa ne, danwar uwa ai kamar uwa, yayar uwa addar uwa ai kamar uwa. Ina fata ana fahimta. Sai yace wa Aliyu dan kada ya fushi, yace da shi anta minni wa ana minka, kai kuma Aliyu me damuwarka, kai daga gare ni kake ni daga gare ka nake. Yace wa Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi, kai kuma Ja'far kai kama da halitta ta kuma kai kama da dabi'a ta. Sai Zaidu ya kalli Zaidu yace anta akhuna wa maulana, kai kuma Zaidu dan uwan mu ne kuma maulan mu ne. Shikenan a cikin wannan hadisi kun ga akwai hukunce-hukunce masu tarin yawa. Daga cikin abin da za mu ɗauka, manzo Allah ya ɗauki hukunci na dangantaka, ya danganta shi ga wanda ya fi dacewa. Kuma abin mamaki dukkansu masu jayayyan nan kowa daɗi na kalma. To haka ake son shugaba. Duk lokacin da mutum yake shugabantan wani abu, ko al'umma ko gari ko jiha ko ƙasa ko wani kwamiti ko koma me kake shugabanta, to ka zama mai siyasar zance. Lokacin da suka zo suna rikici a ƙarƙashinka, to sai ka zama mai basira da tunani. Idan ka raba faɗar, to kowa sai kai ƙoƙari ka ɗan yi masa wani abu da zai da. Yace Allah ya ce ud'uhum li abaihim hu qatu, ba wai kuma ta hanyar banza aka same shi ba, to wani ba zai zo ya dauke shi ce to kaga kai a kira ka da sunana ba, wannan ba a yin haka. Ya zo a cikin hadisi cewa mani da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafa. Magana fa babbar ce jama'a. Duk wanda aka kira shi, hadisin Bukhari da Muslim, duk wanda aka lika masa sunan da ba na ubansa ba, aka kira shi da shi kuma ya san wanda aka kira shi ba ubansa ba ne, to ya kafarta. Dan maimaita, duk wanda ake kiransa da sunan wani ba sunan babansa ba, kuma ya san wanda ake kiran nan nasa ba ubansa bane, ya iya faɗi sunan ubansa a faɗe shi da shi, saboda ya rena ubansa, ko ubansa talaka ne, ko ubansa mahaukaci ne, ko ubansa mai ƙaramin galifu ne, ko ubansa kaza ne. Duk wanda yi wannan yana sane, to ya kafarta. Da haka akwai hadari. Yanzu ka duba maganar mata da muka yi, mace kawarin ta je ta sa a rinka kiranta da sunan mijinta. A wata riwayar manzo Allah ce, manuddu'iya ila ghairi abihi, duk wanda aka kira shi ba da sunan ubansa ba, kuma ya san wanda ake kiran san ba ubansa ba ne, falyatabawwa maq'adahu minan nari, ya mata na durin zamansa a cikin wutar jahannama kawai, kafin ma ya mutu, ya nemi inda zai je ajiye kansa. Don haka ku mutunta iyayenku, ku girmama su, idan za a kira ku da suna, a kira ku da sunan iyayen da suka haife ku. Idan ba a samu uba ba, ana iya kira mutum da sunan uwarsa, babu laifi. Da haka hadari ne caccanja wa mutane suna da kuma koran uba. Wani idan ubansa bai da galibu, kawai sai ya je liƙa kansa ya ce wani ne ubanshi, ya nemo wani shahararre a gari ya ce shi ne ubansa, har ma ya je ya sa sunansa a makaranta a haka, takardunsa gaba ɗaya a haka, ai ta kiransa suna wani, ashe babansa wani dattijo ne gaita, laifinsa kawai ya fito layin talakawa. Wallahi wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. To amma ya halatta kuma mutum ya ƙi kiran kansa da sunan babansa, ya kira kansa da sunan kakansa, kamar ya sunana Abdullahi, sunan babana Usman, sunan kakana Umar, sunana kenan Abdullahi ibn Usman ibn Umar. To a shari'a babu laifi in sa wa kaina suna Abdullahi ibn Umar, in tsallake baban nawa, in rinka danganta kaina da kakana, saboda kakana ai shi ya haifi ubana. To idan kana da kakanka ya fi shahara a gari sama da ubanka, wannan ba laifi bane ka danganta kanka zuwa sunan kakanka. Kamar yadda manzo Allah ya ce, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ni ne dan gidan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakan annabi ne, baba annabi bane, baba annabi Abdullahi ne sunan shi, asalin sunan manzo Allah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ina fata ana fahimta. To amma yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ina fatan kuna fahimta. So wannan shine abin da shari'a take magana a kai, kuma lalle ya kamata mu kula da wannan aya, tana da muhimmanci kwarai. Wad'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. An karanta? Allah yake babu laifi dangane da abinda kuka yi na kuskure, mana idan kun yi mantuwa sai ku daka danganta mutum zuwa ga wani ba uban shi ba haƙiƙa, ta hanyar kuskure, ta hanyar ishihadi da ifrazul wusa, an yi iya kokari a gano, ba a gano ba, aka ce kai rubuta mai wane, daga baya sai a gane a she wannan ba ubansa bane. Wannan walaysa alaikum junahun fima akhtatum bihi, amma laifin walakin ma ta'ammadat qulubukum, wanda zukatanku suka yi da gangan. Shi yasa annabi a hadisin yace kana sane da gangan, ka ki ka danganta kanka zuwa ga sunan mahaifinka. Amma in kuskure ne, ka shiga karkashin inwar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure. Ya zo a cikin sahih Muslim, idan kai wannan addu'ar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah zai ce kad fa'altu, bawa na aikata, na yadda ba zan kama ka ba da duk abin da kai na mantuwa, ba zan kama ka ba da duk abin da kai na kuskure. Wannan yana nuna mana rahamar Ubangiji, tausayin Allah mahalicci. Idan har ka manta sai kai wani abu, ba komai an yafe ma, ko kai kuskure kai wani abu, ba komai Allah mai yafe maka. Amma yanzu abin mamaki, akram kalla jami'an tsaronmu zuwa suke su feta ka kamar yi kuskuren kawai a ce an kama ka. Misali, jami'an tsaron da suke kula da hanya sai su je wuri wanda sun san ana iya yin kuskure, kuma wataƙila ba su sanya wa direbobi alamar cewa ba a kaza a wannan wurin ba a wajen tuki, wataƙila ba a overtaking ne, wataƙila hanyar one-way ce, one-way hanya ɗaya ce tafiya kawai ake ba a dawowa, sai su makale a lungu kana zuwa ce ga su cak a bakin titi an dakatar da kai. To daman jira ake kai laifi a ce an kama ka, wataƙila ba ƙone, wataƙila ba a sa alama ba, wataƙila wataƙila. Yanzu kana tafiya a lungu inda ba ka tsammanin jami'in tsaro ko zai gan shi, ko kuma wani wuri da yake mai mugun gargada wanda dole sai ka tsaya ka bi hankali sai gan sun kafa tashassu. Saboda me? Dolen kama sai ka tsaya an karɓa abinda za a karɓa ko kuma a yi maka hukuncin da za a yi maka. To irin wannan ba daidai ba ne. Shi kullum ɗan ƙasa yana da haƙƙi a yi masa bayani kafin a hukunta shi. Kamar yadda Allah ma da ya halice mu yana yafe mana in mun yi kuskure. To ya kamata hukuma ta rinƙa yafe kuskure in ya tabbata kuskure ne. Ya kamata hukuma ta fitar da wani tsari idan mutum mantuwa ya yi wani abu. To ya zama a ja masa kunne amma ba a hukunta shi, a wulaƙanta shi ko a tozarta shi ba. Wannan ya sa da ku da talakawa wanda kuke mulka kullum suke gaba da ku, suke fada da ku, ba sa muku addu'a saboda kullum kuna neman aibinsu ne. Ku hukunta su shi ma, shi ya sa su ma suke neman aibinku su tozarta ku. Amma yanzu ko ƙasashen waje ne, inda aka ci gaba duk hanya da take wanwe ne, za ga an kwanta an yi wani kansil haka, an nuna mota ɗaya ɓangaren kuma an kashe. Kaga mai hankali duk mai tuki yana duba gabansa ai ya gani, amma mu ba za ga alamar ba, sai dai kawai an kama ka, ko kuma ka zo kan wata kwana a zo a kama ka a gyara. Wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Ina fata ana fahimta. Allah ganar da mu. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi kamar yadda imam Bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa, hadisi na 7353, haka Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1716, cewa idan mai hukunci yayi kokari amma yayi kuskure. Yanzu ko alƙali ne fa malam, in yayi kokari yayi hukunci a wajen Allah yayi kuskure, yayi iya kokari yayi hukunci yayi kuskure, to ba ma fa kuskuren za a rubuta masa ba, lada ɗaya za a rubuta mai. Alƙali fa mai hukunci. Idan kuma yayi kokari yayi daidai yana da lada kala biyu. To me yasa ku alƙalai Allah ya muku alfarma cewa in kuka zo yin hukunci, in kuka yi kuskure tunda kun yi iya kokarin ku, Allah ya yafe muku kuskuren kuma ya ma ba ku lada ɗaya. Sannan idan kuka yi kokari kuka yi hukunci, Allah zai ba ku lada kala biyu. Me yasa a kofofinku, a kotunanku babu kofar karɓan afuwa da kuskure? Wanda wani alƙalin kawai jira yake yi kawai a zo ya ɗaure ka, in kana da kuɗi ka fanshi kanka, musamman in ta lalace maka ba ka da gata, daɗin ɗauri kenan. Wannan ba daidai ba ne, musamman alƙalai na shari'ar musulunci. Ku rinƙa kula da gatan da Allah ya muku, ku duba haɗari na alƙalanci da hukunci. Amma an ce duk alƙalin da ya yi ƙoƙari, ko sarkin da ya yi ƙoƙari, ko jagora da ya yi ƙoƙari wajen yin hukunci ya yi kuskure, lada za a rubuta masa guda ɗaya a yafe mai kuskurensa. Amma me yasa mabiyi ba a buɗe masa wannan ƙofar da za a sauƙaƙa masa a ce kai wannan abin da kai kuskure ne, laifi ne, ka yadda kuskure, eh wallahi ranka yadda kuskure ne, to ka tafka ka sake, in ka sake za mu ci tarakka, za mu ɗauri ka. Zai ji daɗi ya kiyaye. Amma mutum ya ci roƙonku Allah annabi saboda bai da hali, abinda bai kai ya kawo a ji a ɗaure mutum shekara goma, yana da 'ya'ya goma, yana da mata uku, yana da uwarsa tana da ciwon hawan jini, yana da ubansa yana da ciwon ƙafa, ya yi ritaya ya ma makance, shi yake a caɓa, shi yake noma, shi yake buge-buge, yake ainihin kula da su, ka je ka kai shi gidan yari ka ɗaure shekara goma saboda wani abu da ya yi na kuskure. a kira wanda aka yi wa laifin mana a bashi hakuri me a ciki a kira shi a ce kai mun yi bincike mun tabbatar abinda wani yayi kuskure yayi kai masa afuwa in baka masa ba kuma me ne a biya ka shikenan ko kuma kotu ta masa afuwa a banzan bazara ma gwamnati ba tana yin afuwa ba barawo zai yi sata shekara kaza gwamna wata ran yin shiga kurkuku ya ce daga nan gurin iyaduwa candun na yafe muku adda dan fashi da makami adda wanda ya kashe mutane du'a yafe musu to yaya idan an zo hukuncin da alƙalancin ba a accommodating irin wannan ɗabi'a sau da yawa amma wasu alƙalan suna ƙoƙari suna kuma kamantawa muna fatan Allah ya sa su gane kuma su ji su gyara manzo Allah ce inna Allah rafa an ummati al-khata wa an-nisyan Allah ya dauke wa al'ummata duk abin da ta yi na kuskure ko mantuwa kajifa inna Allah rafa an ummati al-khata wa an-nisyan duk abin da al'ummata ta yi na kuskure da mantuwa Allah ya mata afuwa ya fi mata wa ma yukrafuna alaihi duk abin da aka tilasta wa mutum aka sa yayi Allah ya yafe masa duk wanda aka tilasta masa ya sha giya bai da laifi duk wanda aka tilasta masa yayi zina bai da laifi duk wanda aka tilasta shi ya sata bai da laifi duk wanda aka tilasta yayi zina da uwarsa ko yayi zina da yarsa bai da laifi wanda aka masa tilas yaje ya karya azumin sa ba shi da laifi wa mastukrihu alaihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ka duba inda shari'ar musulunci take accommodating wato sauƙaƙa wa dan adam rayuwa mai kyau rayuwar musulunci rayuwar sauki idan kayi mantuwa kayi abu an yafe ma idan kayi kuskure kayi abu an yafe maka idan an tilasta ka kayi abu an yafe maka in ba shari'ar musulunci ba wace shari'a ce take da wannan tsari shi yasa suka hana abi shari'ar musulunci a cikin kotuna shi yasa suka hana dabbaka shari'ar musulunci a cikin gwamnatoci wanda wannan kuma shine adalci wanda shine daidai yanzu bari ka ga misali ba azumi muke ba kana cikin rana karfe 2 rana ka manta ka je kasuwa sai ka ga wata randa an lullube ta daga rana ga ruwan sanyi ga mota lafiyayya a sama ka manta ka dauka watan baya ne da ya gabata ka duba ka ga ba kowa ka daga kofi ka sha ruwa sai da ka koshi kace af a shi fa watan ramadana ne yanzu na tila wallahi in dai mantuwan kai daga ci ba komai a gare ka wanda Allah ya ce man nasiyafa akala aw sharib dan haka mun faɗa a baya duk wanda aka kira ni da sunan wanda ba ubansa ba ya kafirta to sai dai ya tuba ya koma ya zuwa ga Allah Ibn Abbas yace na ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba asallahu muhammadan bil haqqi wa anzala ma'ahu alkitaba fa kana fi ma anzala alayhi ayatul rajim Allah ya turo ayatul manzo Allah da gaskiya kuma ya hada shi da littafi daga cikin abinda Allah ya saukar wa da annabi akwai ayat da take magana akan a jefe mazinaci duk wanda izina mai aure ya taba aure bazawari ne shi in ya izina jama'a hukuncinsa a tona rami a binne rabinsa a bar iyakansa ko kafadarsa a yi ta jifarsa sai ya mutu a kai shi kofar fada ko a kawo mana shi kan bariki nan a ajiye mana shi daidai jifa a ɗauki dutse a yi ta jifarsa in ka jefa hancinsa ya fashe kai daidai in ka jefi idansa ya fashe kai daidai in ka jefi kunnen sa ya fashe kai daidai har sai kun ga kan ya kwanta haka kun tabbatar ya mutu sai ku zare shi ku je ku kai shi makabarta ku binne shi jama'a wannan shine hukuncin mazinaci wanda ya taba aure yayin zina yau da hukumomin nan sun bari ana dabbaka shari'ar Allah akan mai zina dan Allah mutane masu aure za su je suna zina ba za su yi ba duk inda aka kawo mana mutum uku hudu a kofar fadan nan uban filin da aka tona rami aka jefe shi wallahi gobe wani yana da mata zai ji tsoron latsa budurwar da take makotansa ba zai yi ba amma yanzu zinar matar aure rampant common zinar mai aure rampant common kawai mutane sun dauka kawai ba nawa ba ne har ma za ka ana nuna shi wannan fa mai zina ce ne ce eh to me ni na fara ne ko ce shi ya fara ne a gani haka mutum zai rinka faɗa bai damu ba saboda ba a hukunci da dokar Allah Allah ya ganar da mu amma wanda yake bai da aure idan ya zina shi kan mufartar da shi ake a samu tsumago guda 100 bulala 100 ayi ta waka masa ita idan zai je sama jannati ya dawo sai an kada sa masa ita duk birgiman da zai in zai birgima daga nan zuwa Kaltungo to sai ya birgimo ya dawo an kada sa masa guda 100 kuma a lokaci guda ba wai za a masa wai waya goma ya ce a bari sai bayan kwana goma in na huta ba a'a a zube masa ita cas ya kwashi kayansa wannan shine hukuncin mazinaci yaro matashi mazinaci ko yarinya ainihin wato matashiya mazinaciya suka ce to manzon Allah ya yi jifa annabi ya yi jifa irin wannan jifa din an jefe wani sannan kuma warajamna ba'dahu bayan annabi ma mu ma mun yi jifa ma'ana sabbai sun yi aiki da wannan hukuncin jifan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kad kunna naqra'u wa la targhabu wa tu an aba'ikum fa innahu kufrun bikum wa tu inna kufran an targhabu an aba'ikum kafirci ne mutun ya ki ubansa kafirci ne mutun ya kyamaci ubansa uban da ya haife ka ka guje shi ka ki shi kiyayyata kai ga wai har sunanka ba za ka bari a hada da mahaifin da ya haife ka ba wanda Allah yace wata rana wani yazo yana rawar jiki yana tayyaban annabi yace kai ya mutane la tatruni kama a utriya Isa ibn Maryam ku dena yabona kuna wuce gona da iri a kaina kamar yadda aka yi wa Isa dan Maryam fa inna ma ana abdun ni fa bawan Allah ne fa qulu abduhu wa rasuluhu kawai in kun zo ku ce mun bawan Allah kuma ku ce mun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya yace kama atrat nasara ibn Maryam kama yadda ɗan kirista suka yabi Isa dan Maryam suka wuce gona da iri da shi ma suka ce Allah ne shi annabi ya ce a kar a masa haka shi ba wane shi ba Allah bane ba da haka wannan shine abin da wannan aya take nufi wanda Allah ran ba ya karanta mana kuma kun ji hukuncen da yake dauke a ciki muna fatan za a yi kokari a gyara mu'amaloli kuma a kiyaye to sai bayani na gaba Allah ya yi bayani ne akan daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan al'umma Allah ran ma bismillah na'am
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
الله يشاء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi cancanta akan mu'mini fiye da kawo kansu abinda ake nufi in baka gane ba kai a matsayin ka na musulmi mu'mini annabi ya fi ka san kanka da kanka ba kana jin kana san kanka ba kaga a ce wai bawo shi ya ce duk so so ne amma san kai shi ne a gaba to annabi kaunar da yake maka yafi kaunar da kake wa kanka
kawai dai Allah ya sa sun ajiye musamman mutum ne zama
na'am
mai
ba mai kaza
tamo kaza
dai wuce jani magana ya sai bari ba samu ba lokacin da ya sauka kace mai tambaye ne ya zo kai lokaci ya zo shin cin ya lokacin haram na musara ko ta ne
minti 40 da biyu kai
har minti 40 da biyu a yanzu
minti biyar ka fara
yana kai saboda an ayar ba za ta fara sai minti na kullu bari gurin ta shi akan ha? 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 Ha